Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC a shirinmu na al'asar. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Usman, jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta fayi abin tarihi a Najeriya, kuma wata kungiyar 'yan tawaye ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna teburin sulhu. A can Turkiya kuma wani dan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansu a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan kasar.
Allah ya kyauta. Menene alfanun da ke cikin tattaunawa da masu tada kayar baya? Misalin yadda ake son tattaunawa da 'yan tada kayar bayan yankin Niger Delta masu muzurai ga Najeriya.
Shi magana tattaunawa wani abu ne wanda gwamnati ta samu kanta a tsakan wuya. Ba zai yiwu ta fitar da makamai ta auka ma waɗannan 'yan tsagiru ta ce za ta kakkaɓe su cikin wani ɗan lokaci ba.
To a Niger kuma an tallafa wa 'yan gudun hijirar Difane biyo bayan harin da aka kai ya farraka mutane.
Farin garin da suka fara zuwa shi ne Tumur, wani ƙauye ne da yake a nan kamar kilo 30 daga Boso.
To haka kuma akwai shirinmu na himma da kuma nasihar Ramadan, amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi abin tarihi inda ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa, wato siyasa ta tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa. A zaben fitar da gwani da aka gudana a jiyan, abokin takararta Bernie Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da Montana, yayin da Clinton ta lashe jihohin South Dakota da New Mexico da kuma New Jersey. Haka kuma Hillary ta lashe jiha mafi girma da aka yi zaben a cikinta, wato jihar California. Bayan nasarar, Hillary ta yi magoya bayan ta jawabi.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Tace mun gode maku da kuka taimaka muka yi abin tarihi, inda a karon farko a tarihin Amurka mace ce 'yar takarar shugaban ƙasa na wata babbar jam'iyya. Sai dai kuma abokin takarar nata Bernie Sanders har yanzu ya ƙi ya ba da kai buri ya hau, ya ce ba zai janye daga takarar tashi ba duk da cewa ta fi shi yawan kuru'u.
We are going to fight hard to win the primary in Washington DC. And then we take
Mr. Sanders ya ce, za mu ci gaba da fafatawa, za mu ci gaba da ba da ƙoƙari don lashe zaben fitar da gwani na birnin Washington DC, sannan mu ɗauki yaƙi zuwa Philadelphia ta jihar Pennsylvania. Shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben da aka gudanar a dukkan jihohin na jiya, sai dai kuma yana ci gaba da fuskantar ƙalubale saboda kalaman ɓatancin da ya yi kan wani alƙali ba a mulki, inda Trump ɗin ya jaddada cewa ai ɗan ƙasar Mexico ne.
My goal is always again to bring people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down and our country will never ever back down.
Trump ya ce kullum buri na shine in hada kawunan mutane, amma fa idan aka kure ni akan wani abin da yake da muhimmanci a wuri na, zan ja daga in kare matsayi na. Shugaba Obama ya kira duka 'yan takarar biyu na jam'iyyarsa ta Democrat jiya talata, inda ya jinjinawa Hillary Clinton da nasarar samun wakilan da ake bukata a jam'iyyar don tsayawa takara. Haka kuma ya yaba wa Sanata Bernie Sanders don faɗakar da miliyoyin Amurkawa da ya yi a kan batutuwa kamar yaƙar babbance-babbancen tattalin arziki tsakanin al'umma.
Wata kungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa kan butatan man fetur na ƙasar. A yau Laraba ne kungiyar tsagiran Niger Delta da ake kira Avengers suka ba da bayani a dandalinsu na Twitter, inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suke wata tattaunawa da shi. Kungiyar kuma ta tabbatar da cewa lallai ta yi amfani da bam wajen tarwatsa wata rijiyar mai mallakar kamfanin Chevron. Kungiyar ta Avengers ta jima tana ɗaukan alhakin kai hare-hare masu yawa a kan rijiyoyin mai da sauran kadarorin mallakar kamfanoni irinsu Chevron, Shell da Eni. Masana ma sun ce waɗannan hare-hare suna janyo wa Najeriya asarar kashi 25 daga cikin 100 na yawan man da take samarwa a kullum.
Wani ɗan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansu a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan Turkiyya kusa da iyakarta da Siriya, a cewar Prime Minister Turkiyya Binali Yildirim yau Laraba. Mutane kamar 30 sun jakkata kuma an tura motocin jinya da dama wurin da abin ya faru a garin Midyat a kudu maso gabashin ƙasar, inda Kurdawa suka fi yawa. Prime Minister ya zargi 'yan bindiga Kurdawa da kai harin. 'Yan kungiyar Kurdawa da ake kira PKK a takaice sun sha auna jami'an 'yan sanda da sojan Turkiyya tun daga watan Yulin bara a ƙoƙarin da suke yi na samun 'yancin cin gashin kansu a kudu maso gabashin ƙasar. Prime Minister Yildirim ya yi wannan jawabin ne bayan da ya ziyarci waɗanda suka jakkata a harin da aka kai a Istanbul, inda aka halaka mutane 11 ciki har da jami'an tsaro su 7 tare da raunata wasu su 36 a lokacin da mutane ke hada-hadar fita zuwa wuraren aiki da safe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kasar Sudan ta maida wani mutum da ake zargi da yin fasakorin bakin haure zuwa kasar Italiya, a cewar 'yan sandan kasar da Italiya yau Laraba. An kama Madhani Yadego Mared, ɗan shekaru 35, ɗan ƙasar Eritrea, a Khartoum a ƙarshen watan da ya shige. Dama yana cikin mutanen da ake neman ruwa a jallo kusan shekara ɗaya kenan don fasakorin mutane daga ƙasashe. An ɗauki Mared a matsayin mai fasakori mafi ƙarfi a yankin kudancin Saharar Libya, a cewar wata sanarwar 'yan sanda. Ba a Afirka kaɗai ba, ya yi harkokinsa na hada-hadar mutane da ya ajiye wanda ya ajiye su a cikin jiragen ruwa na dako wanda yake haurewa da su, inda yake taimaka musu suke ci gaba da tafiya zuwa ƙasashen Turai. 'Yan sanda sun kama shi bayan sun kama shi tare da samun bayanai a wayarsa wanda aka nada a ɓoye, a cewar Mared, na alaka da masu fasakorin arewacin ƙasashen Turai. Dakarun Sudan da na Italiya da Birtaniya su ne suka haɗa hannu wajen gano shi Mared.
A yau Laraba, gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu ta ki ta fito fili ta tabbatar da bayanan da aka samu na cewa Koriya ta Arewa na sarrafa ma'adanan plutonium, amma dai ta ce tana sa ido sosai akan abubuwan da ke wakana. Dama can an san Koriya ta Arewa ta sha ƙoƙarin yin ayyukan neman ƙarin plutonium a ta bakin ministan haɗin kan ƙasa Jung Jong-hee a lokacin da yake wa manema labarai bayani. Ya ce akwai haɗin kan ƙwad da ƙwad tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka a kan wannan batun. Jami'an diflomasiyyar Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce Koriya ta Arewa ta sake komawa ayyukan sarrafa mai don nemo ma'adanan na plutonium a masana'antarta da ke Yongbyon.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Game da maganar tada kayar baya a yankin Niger Delta, wa'inda ake kira da Avengers suke yi kamar yadda aka ji a labarai, Isiyaka Alhassan Kauran Mata wani mai fashin baki ne akan al'amuran siyasa da kuma alaƙar ƙasa da ƙasa da ta cikin gida, wanda kuma ya yi fashin baki a kai game da alfanun wannan magana ta tattaunawa ko rashinta.
Tsaro da ya shafi harkar rikitar ƙungiyoyi masu tada kayar baya
ya riga ya shiga wani yanayi mummuna ba don komai ba saboda rabuwan kawunan da muke fama da shi a ƙasa. Idan shugaban ƙasa ya fito daga ɓangaren arewa ne musulmi, to in masu tada ƙayar baya suka kwallo daga ɓangaren kiristoci kuma na kudu, to yana samun mummunar matsala wajen ƙoƙarin maganin abin. In kuma shugaban ƙasa ya kasance kirista ne musamman daga kudanci, matsala kamar irin ta Boko Haram daga arewa kuma ana ganin musulmi ne ke yi, nan ma yakan samu mummunar matsala wajen warware abin. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da matsala ga gwamnatoci wajen maganin irin waɗannan abubuwa. Don haka shi maganar tattaunawa wani abu ne wanda gwamnati ta samu kanta a tsaka mai wuya. Ba zai yiwu ta fitar da makamai ta auka ma waɗannan 'yan tsageru ta ce za ta kakkaɓe su cikin wani ɗan lokaci ba. Na farko dai Malam Usman, tsagerun nan ba sun ware wani wuri ne suka ce ga inda suke jayayya da gwamnati ba, a suna zaune ne a cikin al'umma. To in ka ce za ka auka musu kaga akwai wannan matsala. Su kansu manyan ƙasashen duniya da suke da dukiyarsu da suka kafa a wurin, su kansu ba za su sa ido su kyale gwamnati ta ɗebi makamai ta je su ta auka ma wannan wurin ba. Fitowa ta fito mummuna tsakanin gwamnati da waɗannan tsageru zai shafi dukiyoyinsu da suka ajiye a wurin suna tatan mai. Sannan akwai ƙungiyoyi na duniya masu maganan kare 'yancin ɗan adam da waye waye, abubuwa dai akwai matsayi iri daban-daban wanda dole ne sai gwamnati ta yi takatsantsan. Don haka take amfani da hikimomi, wani lokacin a yi amfani da ƙarfi, wani lokacin a ce a tattauna da sauran dai irin waɗannan domin neman maslaha.
Shin wai ina mafita saboda gudun kar in an datsa nan sai nan kuma ya buɗe, in an datsa nan sai nan ya buɗe?
Malam Usmanu, tsakanin ga Allah, idan ba gwamnati ta yi wani basa ta yi ayyuka na al'amuran raya ƙasa wanda za su sama wa matasa aikin yi ba, to za a daɗe ana irin wannan rikita-rikita ba a samu mafitarsa ba. Yanzu mafi yawancin mutanen arewa waɗanda suka jahilci mai ke faruwa, idan ka tarar mutum a bakin titi kai magana da shi zai ce maka zai hana gwamnati je kawai a haharabe su, to rikicin ya wuce nan. Kamar yadda ka faɗi, abu ne abin tsoro. Akwai buƙatar gwamnati kuma ta kasance tsakani ga Allah take yi, ta yi abin da ya dace domin gyara tattalin arziki. Domin da Boko Haram da su Avengers da men da duk wata ƙungiya da kake tunani, abinda ke sa suke samun matasa wanda suka yarda su shiga cikinsu abu biyu ne. Na farko matsayin halin da suke ciki na tattalin arziki, taɓarɓarewar tattalin arziki. In ma makarantar ne aka ce ka zo ka yi karatu, ka yi karatun ka gama ba aiki. Wanda ma bai yi makarantar ba ɗan aikin da yake nema ya samu ɗan abin da zai ci da shi da iyalinshi ba. Saboda haka al'amura sun taɓarɓare, don haka akwai matasa suna zaune karazubi babu aikin fari ba na baƙi. Sai shaye-shaye. Saboda haka suna jiran ma wanda zai zo ya ce ku taso a jiya ta da hankali. Abu na biyu shi ne, idan an samu matsala irin wannan, jami'an tsaro da ake turawa su je su yi maganin abin, kuma gwamnati ba ta ja musu linzami, takan sakar musu akalar su yi duk abin da suka ga dama.
To Allah ya samu dace Malam Isaka Alhassan, ƙauran mata mai fashin baki akan siyasa da al'amuran yau da kullum. Sai kuma jamhuriyar Niger, inda aka tallafa wa 'yan gudun hijirar nan na Difa biyu bayan harin da aka kai ya farraka mutane bayan ya jikata wasu da kashe wasu.
A jamhuriyar Niger ana ci gaba da mai da martani bayan harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Bosu a ƙarshen makon jiya, inda kungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da ɗaukar matakai domin tallafa mutanen garin na Bosu da suka yi gudun hijira sanadiyar wannan mummunan lamarin. Kamar yadda jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira jamhuriyar Niger Muhammadu Gide ke cewa,
yadda muka ji labarai a bakin mutanen da suka gudu daga can, suka ce yawancin mutanen da suke zaune a Boso war haka babu kowa, sun baro garin. Farin garin da suka fara zuwa shine Tumur, wani ƙauye ne da yake a nan kaman kilo 30 daga Boso. Cankin kuma da suka zauna suka gani kaman ba su tsira ba, har yanzu dai sai suka ci gaba da tafiyar tasu, suka iso har wajen babban guduran da yake nan bisa hanyar da ake ce ma RNA. A nan akwai garuruka da suke jeru, to kowa sai ya zo inda dai ya san yana da mutumin da zai karɓan shi, sai suka tafka. Wa'ansu kuma suka wuce Hajjifa. Kenan dai a yanzu matsar da gare mu ba a san ba adadin na wani mutanen da suka je gari kaza ko in gari kaza. A yanzu labarin da gare mu ƙauyukan da ake samun su shine, ana fara da Kablewa, bancin Kablewa akwai wani gari da ake ce ma Kincanji, da Kincanji akwai wani gari da ake ce ma Gagam, da Gagam kuma sai Difa. Wani ba kaman ba a samun su a wani wuri, amma a nan ne yawancin suke.
A ranar jiya da Alhaji Isu Muhammadu shugaban kasar ta Nijar ya kai wata ziyara ta gauga Njamena babban birnin kasar Chadi inda ya ganawa ta garin da garin da takwaransa Idrissa Deby Itno na kasar ta Chadi tare da halartar shugabannin tsaro na kasashen guda biyu da kuma shugabannin rundunonin tsaro masu jagorancin askarawan kasa da kasa da ke fafatawa a kewaye da tafkin Chadi da kungiyar ta Lidawati wal Jihad da ake ce Boko Haram inda bangarorin guda biyu suka ce ba za su zarta idanu ba ɗan Boko Haram na aikata irin wannan danya aikin da suka gudanar a garin Boso wanda ya saba kwata-kwata da karantarwa ta addinin musulunci kuma sun doki alwashin cewa a nan gaba za su kai hormaki irin na ayita ta kare da wannan kungiyar game da irin biyan bukatar ta hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ke iya kawo ma jamhuriyar ta Nijar game da abin da ya faru a garin na Boso Malam Muhammadu da reshen hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da yan gudun hijira a Nijar na cewa
to kun san yanda abun yake kamar mun kungiya ce mai taimakawa gwamnati kenan yanda gwamnati ya gani yake so ya tabbatar da harkokin shi a haka in ne muke bin shi a dangancin da yanda dokoki suka faɗi yanzu dai a yanda muka gane ba su da niyya a tara su a guri guda su ake kamar mutum inda Allah ya sa nan kasar kana kasar mutum sai muka annan ne za a ce da aka maka taimako gwamnati jiha ya ba mu mutane suke taimaka mun a yanzu mun har awon mutanen da suka gudu amma a yanzu daga jifin ku har sun sauran garurukan a yanzu dai harkan kwanciyar hankalin ta hana mu kai a nan kin so ja wanda muka musu shawara suka ce a yanzu a san ana ga aiki a wurin mun yi hakuri kaɗan aka kare aikin sai mu samu zo mu yi awon amma dai niyyar mu daga an fara samun mutane nawa ne adadin su a nan garin da sauran garurukan za mu fara kokari a kai musu taimakon da suke bukata in ka tambaye su kaman su zana matsalolin da gare su da bukatun da gare su a yanzu da suke a garin sai su har ce maka da daki inda za a kwana shine mafarin abun da suke bukata abu na biyu da suka gudo daga can Boson daga Tumur din ba su samu damar ɗauko kayayyakin su ba kenan suna bukatun tagarmi suna bukatun tukunya in za a yi dafa yanzu kuma lokacin damana ya shigo ga saboro ciwon mai malaria suna bukatun mutikiyar hannu kuma cikin maganganun nasu suna kwatanta suna da bukatar abinci don a cikinsu ba wanda ya samu biyu da wani abu kun bi su ɗauka yanzu yanzu ga sauki samun taimako ba.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya sa mu dace a koyaushe ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin wani dan Najeriya ne da ke zaune a Ingila amma kuma ya kawo ziyara a nan Amurka na ƴan kwanaki. Bari mu bar bakon ya bayyana sunansa da kansa.
Sunana Muhammad Bello Bala Shagari.
To dai ki kaji ma Ingila. Ko baya karatu akwai abin da Bello yayi a zaman sa na Ingila?
Da yake ba karatu kawai ne yayi a Ingila ba. Kuma nakan je yawon abin nan sana'a wata na kuma hutu da bude ido akai-akai.
Wace irin sana'a Bello?
To da yake kamar yadda na gaya maka tun daga farko abin da ya kawo nan nakan je sayayya na kayan aiki. Da yake so da yawa kayayyakin da muke ake amfani da su na zamani yawanci ba a samun su a Najeriya kuma ko ana samun su wani lokacin da wuya kuma da tsada.
Wane irin aiki?
Na abin nan ne aikin dauke-dauke na bidiyo da kuma wannan irin tarihi da na gaya maka da muke yi na documentary.
Ka kwashe shekaru nawa kai a kasar Ingila?
To na karatu dai.
Na karatu
shekara ɗaya ne final year kenan. Na fara karatu ne a Najeriya na zo na kare shi a Ingila. Amma kuma bayan na kare, na ci gaba da zuwa akai-akai.
Tun daga wannan lokacin ba kai kasa a gwiwa ba kana zuwa?
Na ci gaba da zuwa.
Kamar yadda ka ce a abubuwa daban-daban.
Sosai.
Ya kaga rayuwar kasashen Turai musamman Ingila inda ka yi sabawa da shi?
Wato babu abun burgewa game da Ingila kamar tsarin wato yadda suke kabu-kabunsu.
Suna kabu-kabu a Ingila?
Kabu-kabu abin ma'ana haka ba wai kabu-kabu irin wanda mutum zai hau mashin ba.
To.
Ina nufin abin nan tsari na sufuri. Yawa. Tsarin sufurinsu wato yana da wuya ko kai a ce ba ko ne zuwanka na farko kenan in dai kai boko kana gane
kana iya tada baki
yana da wuya ka zo ya zama ne cewa ba za ka iya kai kanka inda kake so ba ko da
me yasa ka ce haka
saboda akwai wato alamu
tsari da aka yi na alamu
tsari da aka yi na alamu
duk inda kake zai nuna
inda ka je wani lokacin ma za a nuna maka kai inda kake sannan kuma da sauran wuraren wakilin inda kake son ka je za ka ga sunan ko ina an sa shi sannan kuma akwai jirage na ƙasa wanda ke bi ta karkashin
ƙasa
su fidda kai duk an gwada kake so kuma da ka shiga wannan wannan jirgi wannan abin nan jirgin daga nan zaka iya fahimta duk inda kake son ka je da inda zaka tsaya zai wuya dai ka bata kuma ko ka bata inda kake cike da bito zaka gano kanka
bacin tsarin sufuri bello me kuma yake burge ka da zaman ingila
to kuma sai yadda suke rike abin nan doka yadda suke
doka
da oda wato wata rana sai ka yi mamakin yadda ka sa ai musu tsaye a baya ana kallon su duk abin da suke duk da dai akwai hakan kamar kuma hakan ne saboda akwai kamerori ko ina amma ga dan Najeriya Allah misali gida mu ko gani muke kuma akwai kamerori wata kila ma ba kallo ake ba amma kaga can sai ka ga mutun yana bin doka babu kowa da daddare shi kadai traffic sai ta tsaye shi kai sai ya tsaya yanzu Allah misali abin da yafi burge ni ma da su shine abin nan zebra cross
wanda wannan ne alama tsallake shi
da kazo kana daura kafan
wannan ke safari da baki
inda ya ingila ne dun kamar tsananin ma bai kai na America yayin daban da na ingila yafi tsanani kana daura kafan ka zaka je birki a tsaya
wa zai tsaya
mai mota saboda gudun kawai kai ya tsallaka doka da ka hawo nan kana takawa kafi karfin shi
to wa ke masa hukunci ko kuma wa zai musu hukunci idan sun kare doka duk da ke ka ce akwai na'urar daukan hoto
sun sani yan sanda saboda wannan yanzu kan titin da kake akwai ina kake ingila inda a waje ne za ka kamerori suna nan saboda haka ko kaga kamar ka tsallaka za ka iya yin laifi a lokacin ka wuce kaga kamar shiru amma kana zaune gida za ka ga an biyo ka da yan sanda in abin ticket ne Allah misali kai wrong parking a baka ticket
ka aje mota ba daidai ba
kuma kai wani laifi ne Allah misali yanzu akwai lokacin da nake zaune gidan da na kama a can ingila ina karatu da yake mun aika musu abin nan su masu local authority ba aika musu takarda cewa ni dan makaranta bane a lokacin kuma na kama gida
to
ana nan kawai sai na je na bude mailbox ina da yake su har yanzu kuma wata ita ma wata sabon magana ce akwatin sako kenan ina bude da yake su har yanzu suna amfani da shi sosai ko nan da nan sai ga mutum ya aika maka sako ta wannan akwatin ko ina budewa sai naga abin nan sako an aika mini cewa ana gayyata ta zuwa kotu
wai kai laifin me
wai don ban biya haraji ba
to
kuma ni babu haraji kai na a matsayi na dan makaranta sai hankali na ya tashi
to
ana bi da ta kotu sai nace to kafin in tafi kotu bari in je su makaranta in yi musu bayani don su bani shawara
yawa
da yake su suna da abin nan tsari irin wannan wanda zaka je a baka shawarwari
kash ga lokaci na daga mun hannu bello a cikin shirin mu na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin yadda kuka kare kai da yan sanda a ingila yanzu amadun bakon namu Bello Balasha Gari da Chubahiro Jodone da ya daidaita sautin shirin ni Lada Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
riga da busa she ta kirga yanzu
fulani to an gaishe ka Malam Ladan sai a tara a shiri na gaba ga kuma nasihar Ramadana daga bakin malamai
sunana Muhammadu Dan Wazifa anan birnin Kwanni Allah ya rige ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna gashi Allah da kansa ya ce ya masu imani an wajabta azumi gare ku kuma an ga azumi gare gabanin ku ku cewa hakika za ku yi tsoron Allah kinan ashe tsoron Allah ku tunda Allah ya ce mu yi tsoron Allah akan muna cikin watan Ramadan sai mu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama da irin yadda annabiyar rayu idan wannan wata ya kama ya kan bada gudunmuwa ga bayin Allah ƙwarai game da taimakawa da jin kai. Bayan wannan akwai falala mai yawa wanda wannan azumi ayuwa da dare ma cikin shi akwai falala mai yawa wanda an yi zadange abubuwa da waɗanda a cikin wannan wata sun yi ƙarin akidanya tunda daren da ya tarka dare ma a cikin wannan wata ake samun shi a shekara kenan wata ne wanda mai dimbin alheruruka da yawa wanda duk dan uwanda ya taimaka ma dan uwansa a cikin wannan wata zai samu lada linkin bilinkin fiye da wani wata wanda ba wannan wata ba dan haka wata na samun rahama Allah wata na samun gafara Allah wata na wanda yana da gara baso shi na a samu ni'imomi karkashin yin ibada da mayin azumin da yin jin kai ga bayin Allah
to akar makalla Allah ya samu dace yanzu kuma ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga Rilwanu Ibrahim London dake garin Uba a jihar Adamawa inda yace ina jinjina babban hafsan sojojin kasar Najeriya a bisa yunkurin su na bijirewa zama da tsigirin in yankin Niger Delta kuma muna taya su addu'a Allah ya ba su ikon kawo zaman lafiya a Najeriya Sakonmu na gaba kuma cewa muna taya dakarun kasar Iraki fatan Allah ya ba su sa'a a bisa fafata wadda suke da tsigirin ISIS a garin Fallujah Sako daga Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi Murya Amurka ina kira da babban murya ga gwamnatin jihar Bauchi da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar albashin su domin a gaskiya ma'aikata suna cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa a jihar Bauchi sako daga Ahmad Manaja unguwar karufin Madaki dake Bauchi shi kuma Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Sani Muhammad Chindo cewa suka yi to JTF ku ƙara kaimi wajen yaki da tsagiyar Niger Delta masu fasa bututun mai dan kada wankin hula ya kai ku dare Sakonmu na gaba cewa ina kira ga ƴan kungiyar tsagirin Niger Delta Avengers da kuma masu fafutuka kafa kasar Biafra a Najeriya cewa ya kamata ku sani cewa Najeriya fa kasar mu ce ba mu da wata kasa wadda ta wuce Najeriya muddin kuna so ku balle daga Najeriya to ya kamata ku bi hanyar da ya dace wajen tuntubar ƴan majalisun ku na dokoki dake wakiltar ku a Abuja domin su gabatar da kudirin ku gaban majalisa amma ba wai amfani da tarzoma ko ta da kayar baya bane zai ba ku Biafra domin duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to tashin hankali ma baya ba da shi sako daga Usman Shitu Mahuta sakonmu na ƙarshe ayo cewa hakika hakuri baya yin yawa kuma baya yin kadan ƴan uwa jama'an Najeriya mu ƙara hakuri bisa halin da muka tsinci kanmu da yardar Allah bayan wuya sai dadi sako daga Musa na Chali a jihar Katsina
to har kullum muna maraba da ra'ayoyin naku Kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi abin tarihi inda ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa ta tsaida a matsayin yar takarar shugaban kasa. A zaben fitar da gwani da aka gudana a jiya, abokin takararta Bernie Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da Montana, yayin da Clinton ta lashe jihohin South Dakota da New Mexico da kuma New Jersey. Haka kuma Hillary ta lashe jiha mafi girma da aka yi zaben a cikinta wato jihar California. Wata kungiyar 'yan tawaye ta Najeriya ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata na cewa a zo a zauna a tattauna don tsaida hare-haren da 'yan tawayen ke kaiwa kan butatan man fetur ɗin ƙasar. A yau Laraba ne kungiyar tsagiran Niger Delta da ake kira Avengers suka ba da bayani a dandalinsu na Twitter inda suka ce su ba wani kwamitin gwamnati da suka wato suke wata tattaunawa da shi. Wani ɗan sanda da wasu fararen hula guda biyu sun rasa rayukansu a lokacin da wani bom ya tashi a mota a wajen ofishin 'yan sandan Turkiyya kusa da iyakarta da Siriya a cewar Prime Minister Turkiyya Binali Yildirim yau Laraba. Mutane kamar 30 sun jakkata kuma an tura motocin jinya da dama wurin inda abin ya faru a garin Midyat a kudu maso gabashin ƙasar inda Kurdawa suka fi yawa. Prime Minister ya zargi 'yan bindigar Kurdawa da kai harin. 'Yan kungiyar Kurdawa da ake kira PKK a takaice sun sha auna jami'an 'yan sanda da sojan Turkiyya tun daga watan Yulin bara a kokarin da suke yi na samun 'yancin cin gashin kansu.
To an gaishe sheki da takaitattun labaran kuma shirin mu na al'asar ya kammala sai anjima da daddare idan Allah ya yarda zamu sake juyowa da fatan za a sha ruwa lafiya amma ga yau da gobe nan sun shirya tsaf na ficewa za su shiga a madadin ita wadda ta tayani gabatarwa Maryam Dauda da kuma Julie Letters Crusham da ta tayani gabatarwa sai injiniyan mu Neo Misha ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.